السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ملك سنسلكي يا كاوم يوم رانر أشرين دايا قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم له ليلة لديه قد أربعين دايا وما يوم شاهده قوات بيام ميلادية دبو بيو دا أشرين وما يومنا رانر الحميس. Don't worry, so Albarka, Allah Madhukutin Sakiya, Taika Hadabu Awan Madhu Sinamu Metal, Albarka, the Mitri Gabata, the Tashir Al-Qua'ali, Aga Kashim Mawdu in Tarbiya, Kuma Aga Kashim Hashtam Wasiyu Il-Lukman Al-Hakim, Alayhi Salaam, Wadan Daye Madansa, Kuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Yihikim, Yabamu Nabaru, Zuat Sidli Tafun Sumi Irki. Idamba Aman Ta'aba Masibi Dir Mu, Muna Batuni Akan Ka'ida Sahudu, itace ka'ida ta al-mawidatu al-hasana, at-tarbiyatu bil-mawidati al-hasana, wato yin tarbiya ta hanyar yin wa'azi mai kyau. Kuma mun yi batutuwa masu yawa a game da wannan gabar kuma wannan ka'ida, cewa tarbiya tana tabbata ne ta hanyar yin wa'azi, kuma lalle ƴaƴa suna buƙatar a yi musu wa'azi. Ajiya mun tattauna akan maharatu at-tarbiya bil mawidati al-hasana, wato hanyoyin da suke ba da dama a kai a goge wajen iya amfani da wa'azi domin tarbiyyar yara. Mun faɗi hanyoyi guda takwas waɗanda ya kamata ko ya wajaba a ce iyaye masu tarbiyya da malamai masu karantarwa duka gabaki ɗaya su zama sun kula da su a lokacin da suke wa'azi. Da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, yau za mu shiga da batu a kan dai wannan ka'ida ta at-tarbiyatu bil mawidati al-hasana, wato yin tarbiya da wa'azi kyakkyawa. Abinda za mu magana a kansa shi ne sifatul murabbil wa'iz al-najih, siffatun mai wa'azi mai tarbiya wanda zai ci nasara. Wadanne siffofi ne ake tsammanin ka, ake tsammani na, ake tsammanin mu gabaki ɗayanmu a lokacin da muke tarbiyya, kuma muka zama masu wa'azi a tarbiyyar nan da muke yi, ya zama mun cika su domin cin nasara da kuma samun fata da kuma kaiwa ga gaci na aikin da muke na tarbiyya da kuma yin wa'azi. Tabbas dukkan wani mai aiki musamman mai tarbiyya, to matsayinsa kamar soja ne mayaki da ake buƙatar ya zama ya shirya kansa ta ɓangarora mabambanta ta yadda zai iya cin nasara a wannan yaƙin da yake. Musamman yaƙin tarbiyya yaƙi ne da ake yi da babban abokin gaba. Wannan abokin gaba babba shi ne shedan, wanda Allah Madaukakin Sarki ya faɗa mana cewa shi shedan mai bayyana gaba ne a gare mu, kuma baya gazawa, kuma ya rantse a gaban Allah Madaukakin Sarki ce thumma la'atiyan lahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Sannan Allah ya ce innahu yaraakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu. Sannan kuma Allah Madaukakin Sarki ya ce alam a'had ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin. Duka Allah Madaukakin Sarki ya mana bayanin nan, sannan ya ce ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawa'atihima innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu. Saboda haka duk waɗannan bayanai ne da Allah Madaukakin Sarki ya mana a game da irin gaba da shedan ya shirye yi da mu tun da yi da gaba da mahaifinmu Annabi Adam alayhi salam. Sai muka ce wal murabbi alladhi ya'izu murabbahu, mai tarbiyyar da yake ma abin tarbiyyarsa wa'azi, yumkinu taqdiru amalihi at-tarbawi najahan wa rusuban, zai iya yiwuwa a auna aikin sa na tarbiyya da yake najahan wa usuban zai iya yuwa a auna shi a ce ya ci nasara ya ci kamar misali mutumin da aka majarabawa a aji a ce to ya ci sannan wa usuban sannan za a iya auna shi a ce ya fadi bai ci ba bi'tibar as-sifat allati yatahalla biha gwagwadon sifofin da aka ga ya sifantu da su ana kallon ka a matsayin ka na mai tarbiyya kuma mai wa'azi to akwai sifofin da su za a auna ka in aka auna waɗannan sifofin to za a iya cewa kai mai cin nasara ne za a iya cewa kuma kai wanda ya gaza fa idza tasallaha bi sifatin najahi i'tabarna u'tubira najihan awwala idan ya zama mai tarbiyya kuma mai wa'azi ya sifanci da wasu sifofi to sai a kira shi da wanda zai ci nasara a tashin farko wa idan kharabat sifatun faqad wujida naqsun fi najahi idan kuma ya kasance an samu matsala daya an samu damuwa a wata sifa daga cikin waɗannan sifofin to sai a ce ya fada a wani bangare misali an ce abinda ake bukatar nisbar da ake son a ci a jarabawan nan ana son a ci kashi 70 ne shine za a dauka a matsayin mutum yayi fata to idan ya zama ya rasa wata sifa daga cikin sifofin da zamu ambata to sai ya kasance an rage masa maki a cikin 70 din nan to ya samu raguwa haka idan aka rasa sifofi biyu haka haka dai za a zara waɗannan sifofi har ya zama wal iyadu billah a ce mai tarbiyya mai wa'azi ba yi da ko sifa ko daya to daga nan kaga ya zama al murabbil fashil kenan ar rasib mai tarbiyya wanda bai ci nasara ba wanda ya gaza Allah ya tsare waɗannan sifofin za mu ambaci wasu daga cikinsu domin sifofi ne masu yawa sannan wasu suna haifar da wasu sannan wasu maqamat ne wasu ahwal ne idan ba a manta ba mun yi bayani akan maqamat da kuma ahwal a game da ayyukan zuciya sifa ta farko ita ce alhiki dole ne ya kai dan uwa mai tarbiyya mai wa'azi ka zama ka tuntu da sifa ta hikima wadda muka dau lokaci mai tsawo majalisai ina jin sun kai uku ko hudu muna batu akan ta ita hikima ya ake samun ta sifofin mai ita da makamantan su to ita ce sifar farko shi yasa Allah ta'ala ya siffanta bawan su Luqman da cewa yana da hikima wa laqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah sannan sai Allah mana hukunci yake ce wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu kaga ashe akwai alaka wacce take ta asali tsakanin siffantuwa da hikima da kuma yin wa'azi abinda ake tsammanin mai wa'azi ya zama to ya zama yana da hikima sannan kuma Allah madaukakin sarki da ya tashi sai ce ud'u ila sabili rabbika sai ce bil hikmati wal mau'izati alhasana kai kira zuwa ga ubangijinka ta hanyar yin mai ta hanyar hikima wal mau'izati alhasana da kuma wa'azi wanda ya kasance mai kyau ashe ba a tsammanin mai wa'azi ya zama ba shi da hikima ba a tsammanin mai wa'azi duk magana da ta fado a bakin shi ya faɗi ba a tsammanin mai wa'azi ya zama baya kula da ababen da mutum mai hikima yake kula da su idan zai yi wani aiki ko kuma idan zai yi wani batu ko kuma zai yi wata magana Allah madaukakin sarki ya ba mu hikimar sa to da ka hikima ba za mu lalata bayani akan ta ba duk bayanan da suka kamata a yi a baya to muka ga mun yi a game da hikima sifa ta biyu da ake buƙatar mai tarbiyya mai wa'azi ya zama ya sukuntu da ita al-qudwatu salihah ana buƙatar mai wa'azi mai tarbiyya ya kasance al-qudwatu salihah ya kasance abin koyi a kalle shi a kwaikwaya tun daga sa tufafin shi zuwa tafiyarsa zuwa maganarsa zuwa kyawawan hali da ta'adoji da ɗabi'u ya zama waɗanda yake ma wa'azi sai dai su kalle shi su kwaikwaye shi a gaba-gaba shi ne mai faɗin gaskiya baya ƙarya ya ce ma mutane su zama masu gaskiya sannan kuma shi ne faffan mai gaskiya sannan na biyu ya ce fi amana to ya zama shi ma mai amana wannan yana da tasiri matuƙa wa hiya an yakuna al-murabbi wa'izu mu'tamiran bima ya'muru al-murabba bihi abinda ake nufi da al-qudwatu salihah shi ne mai tarbiya mai wa'azi ya zama shi yake fara yin abin da ya ce ma abin tarbiyyar sa yayi in ka ce ma wani wani abu in dani ka ce masa yayi wani abu to a ga kai ka ya ga kai ka fara yi ya gani a tare da kai sannan wa muntajiyan amma yanhahu anhu sannan idan ya hana shi wani abu to ya zama shi ne farkon wanda zai fara haduwa wannan qur'ani haka ya karantar da mu wa umirtu an akuna awwalan muslimi an umarce ni in zama ni ne farkon wanda ya fara miƙa wuya annabi musa alaihi salam yana ce wa mutanensa wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon wanda ya yi imani wa ana san mai wa'azi ya zama shi ne farkon wanda zai fara aiwatar da abin da yake faɗi allah madaukakin sarki ya soki lamirin dukkan mutanen da suka kasance suna faɗi amma su kuma ba sa aikata abin da suke faɗi ya ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda allah an taqulu ma la taf'alun allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani dan me kuke faɗin abin da ba ku aikatawa kuna faɗi amma ba ku aiwatarwa khalafat fatwaqum taqwaqum abinda kuke faɗi daban abinda kuke aiwatarwa daban abinda ake bukata shine ya zama kai da ka faɗi to a ga kai ka fara aiwatarwa sai Allah madaukakin sarki yace kabura maqtan 'inda allah wallahi ya zama babban zinubi babban laifi a wajen Allah madaukakin sarki abinda Allah yake hushi da shi an taqulu ma la taf'alun da ku faɗi abinda ba ku aiwatarwa ku faɗi amma ba ku aikatawa kuma sifar yahudawa ce yahudawa su ne waɗanda za su faɗi amma ba sa aikata abin da suke faɗa su faɗa amma ba za su aiwatar ba a'a mutumin kirki mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana tsammanin sa daidai wa gudun iyawarsa duk abin da aka faɗi duk abin da ya faɗa to zai aiwata amma nan ba ana nufin mai wa'azi ya zama ma'asumi ba tashedin mu mu tsammani cewa duk wanda zai mana wa'azi to sai ya zama yana da isma isma ya zama kwata-kwata ba zai yi laifi ba a'a ai walau lam ya'rifin nasi man huwa muzlib faman ya'idhu al-'asin ba'da muhammad haka mai hikima yake cewa idan aka ce ba wanda zai yi wa'azi sai wanda bai laifi to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai iya wa'azi kenan domin shi kadai ne هو وحده المعصوم فاستمعوا له ودعوا سواه فكلنا خطاه أن نفس مشي كدين المعصوم وأن ألا يباشي اسمع بايا عيك تزلبي نبي كريم ما عصى قط ربه حكى الفازازية النبي نيمي درجة ما عصى قط ربه بيتقصى أن أبجد سوقه سوءا فالنمي حكما يتي من ذل في ما ساء قط ومن له الحسنى فقط وانيني الدنيا كقد ذا شيء بي تبالي في با sannan waye za a ce shi gabaki daya halayen shi masu kyau ne littafin shi gabaki daya hasanat ne babu sayyi'at an ce wai wannan baitin wanda yayi shi kawai sai duniya ba shi amsa kamar yadda suke fadi a labari suka ce kawai sai wani aka ji wani na cewa Muhammadul Hadi faqat alladhi kana jibril habat shi manzon Allah Muhammadu ne shiryar wannan shi kadai ne annabi ma sa'a qad walahu husna faqat shi kadai ne wanda bai taba saba ba Allah ba shawawan ayyuka gabaki da yake da su manzon Allah sama shi kadai yake da wannan amma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa zai iya yin kuskure kuma kowa zai iya aikata abinda ba shi kenan ba amma abinda ake bukata shine mutum ya zama yana da taka tsantsan ya zama muttaki shine mai kaffa kaffa wajen saban Allah baya son ya saba ma Allah madaukakin sarki wa in amartu nafsuhu asaha idan ran shi ya umarce shi da saban nan sai yake to haka ake bukatar mai tarbiya ya zama sannan wa in asa istaghfar wata rana idan shi dan ya zani yadda shi ya bi son zuciyarsa to shi ke sai a gan shi ya tuba ya yi istighfar ya koma wajen Allah madaukakin sarki sannan kuma dama daga cikin shurutul istighfar akwai anniyatu an la ya'uda ila dhanbi mutum ya niyya cewa ba zai sake koma ba kowane zunubi ba sakamakon wannan tuba da ya yi Allah ya ba mu ikon yin haka saboda haka mai tarbiya ana buƙatar mai wa'azi ya zama in yayi wa'azi ko kafin yayi wa'azin nan a ga shi ya fara aiwatar da abin da yace ma mutane ya fi tasiri so da kadin lokacin da kai mai tarbiya a gida uba ko uwa ka kasance kana kaffa kaffa game da sabon Allah madaukakin sarki to idan kai wa'azi ya fi shiga idan kai wa'azi ya fi tasiri sabanin idan ya kasance kai zaka faɗi amma ko baka aiki da abin da ka faɗi akwai wasu baitota da ake danganta ma babban tabi'i al-imam Abu al-Aswad al-Du'ali zalim ibn Amr al-Kinani rahmatullah alayhi babban tabi'i almajin sayyidina Ali radiyallahu anhu da kuma wasu sahabbai da yawa wannan da ya karatu a wajensu yana faɗi yana cewa ya ayyuhar rajulul mu'allim ghayra halla linatika kana dhat ta'lim تصف الدواء للاستقام وضدنا كيما يصح به وأنت سقيم ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد أديم فابدأ بنفسك فنهها عن غيها فإذا انتحت عنه فأنت حكيم فهناك يسمع ما تقول والمشتفى بالقول منك وينفع التعليم لا تنه عن خلق وتأتي مثله إن عار عليك إذا فعلت عظيم أبو الأسود الدعاء لكما يدى أكيد أن ينتهي أن نبيته تازوى بريش نتوى يا أيها المعلم يا أيها الرجل المعلم غيره يا كيم تمن دقك كرن تد وننك قكي مصر وأزي حلا لنفسك كان ذا التعليم إلا ما ديدا أشي ونن كرن تبود ونن وأزن كنك كما وح كفار مكنك إن كفار مكنك to tabbas zai tasiri tasifu dawa'a lidhiqami kana suffanta magani da waɗanda suka zama ba su da lafiya wa zibbana da waɗanda suka tance sun rane sun kanjame kullum kana ce musu ga magani mutum ne kawai shi kenan sai a ce ga wani mai bada magani yana bada maganin ciwon ciki yana bada maganin ciwon kai amma ko shi yana da ciwon kanjamau bai tasiri ana ba da labarin wani mutum ne mai ce da maganin magunguna irin masu sallan magungunan nan ya zuciya yana magani mai ga maganin kauje ga maganin faso ga maganin SP ga maganin pimpus ga maganin kaza shi ke nan sai ya riya ko sai ta kalle shi sai to ai kai ma gashi kana da pimpus din kaga magani yake saidawa amma kuma wata yarinya ai karama sai Allah ya mata ilhama ta iya ganowa to me yasa in kowa na da maganin wani abu in ji bahaushe ta fara makanta mana kai ma ya sihha bihi wa anta saqim kana ba marasa lafiya magani wai dan su warke kai kuma ka ba kana lafiya so da kace Abu al-Aswad al-Du'ali ya ci gaba da cewa wa daraka tuslim bil rashad uqulana kuma muka ganka wai kana shiryar da kwakwalan mu zuwa ga shari'a abadan wa anta min ar-rashad alim kai kuma har abada ko ba ka da shari'a to abinda nake umurta ka fada bi nafsika ka fara da kanka fanniha an ghayha ka hana ranka san zuciyarsa ka hana ranka bin abin da yake so ka hana ranka batansa fa idan tahaita anhu fa anta hakim anan ne idan ka bari ka warke ranka ya zama bai da matsala to daga nan ne zaka zama mai hikima kuma sannan fa hunaka yusma'u ma taqulu wa yushtafa daga nan ne za a saurari abin da kake faɗi kuma a waraka da abin da kake faɗi bil qawli minka wa yanfa'u at-ta'lim abin da ka faɗa yayi tasiri kuma sannan abin da kake karantarwa ya zama ya amfana sai ya maka nasiha bakan daniya sai ce la tanha an khuluqi wa ta'ti misla kakka sake ka hana yin wata tabi'a kai kuma ka zakke mai irin ta عار عليك إذا فعلت عظيم إذا كأيك تحقت أقريب الضن أيدي أكلك أشي قاش تاحن متاني ون أبو كنكم كازو كناي قاشي كأيك ذا كنكم قاش كناي ون أبو قاشي ممتاني سي كنكم باكاي بيشك تاسيري أشي نزوشي يسوبا بيشك مصر أمبانيبا بأشي كيدادة كيبا إذا كفتا sakamakon ne sakamakon mutane suna ganin zahirin sabani kai ka ce musu su yi kai kuma baka yi sannan manzo Allah sama ya faɗi sakamakon mutumin da zai zama haka ranar gobe alkiyama ranar lahira a wuta za a rika zagayawa dan wuta za ta rika zagayawa sai su ga kawai malami ko su gane karantarwa ko su gane wa'azi ko su gane hanawa ci a'a ya akai haka kai ba kake ce mana ni kaza mu ban kaza ya akai haka sai ce kuntu amurukum wala atihi wa kuntu anhaakum anhu fa atihi aina kasance ina ce muku ku yi ni kuma bai ina ce muku ku bari ni kuma bana bari sai in rika yi katawa to shi yasa ku ga sakamako na alwal ya zubilla so da ka akwai hadari shi yasa da hikima ce fa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu idan baka sani ba bala'i Allah zai kama ka da azaba ta sakamakon kin koya da kai ka zauna da jahilci sannan wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu sannan kuma in ka sani ka fadi ba kai aiki da shi ba to anan musibar ta fi girma so da ka Allah ka tsare mu kenan me aslam in wancan a'zam to me aslam aslam shine an ta'lama wa ta'mala sannan kuma tu'allim kubuta ita ce ka koya ka koyar kai aiki da abin da ka koyar kuma ka koya shikenan sai ka kubuta amma idan ka koya bakai aiki da shi ba bala'i ne idan ka koya bakai aiki da shi ba bala'i kowanne babu sha sannan ka ki koya kuma shi ma bala'i domin ba inda aka ce jahili zai kubuta abu sunanci sai ma dan kon azaba da aka taladan masa sakamakon kin koyar da shi Allah ka kubutar da fal wa'z yu'athiru fil maw'uz idha kana al wa'iz mutta'iza kullum wa'azi yana tasiri ga wanda ake ma wa'azi ne idan ya kasance shi mai wa'azin ya kasance yana wa'azantuwa wato yana aiwatar da abin da yake fada min al awamir wan nawahi waz zawajib wat tarhib wat tarhib idan yace ayi shi ma yana idan yace a bari yana bari idan abun tsoratarwa ne to shi ke fara tsorata idan abun kwadaitarwa ne sai a ga shi yake fara kwadaitar da kansa kuma ya aiwatar idan abun tsoratarwa ne sai a ga shi zai fara tsoratar da kansa ya fara nisanta wannan abun sannan kuma sai ya ce wa mutane su bari to daga nan sai ka ga yana tasiri sosai shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya annabawan su suka zama haka a cikin abin da ake hikaitowa a harshen dabbobi wai an ce wata rano da dawisi yana tafiya yayi kankasa yazo ya baza gashin sa shikenan a daidai wannan lokacin kuma yayi kankasa ayyan shi ga sunan sun fito ba su da gashi da suka ga yana tafiya takama su wata suka ka buda fatar suna tafiya takama she wai ko sai ce alama takhtaluna dan me kuke yin takama sai suka ce bada'at bihi wa nahnu muqallidu sai kai ka fara yi baba shi yasa muke kwaikwayon shine mai hikima yake cewa mashaqqa wusu yawman bi ikhtiyali fa qallada shaqla mishyatihi banuhu fa qala ala ma takhtaluna qalu bada'at bihi wa nahnu muqalliduhu fa khalid sayraka al-mukhtala wa'di fa inna in 'adalta mu'addiluhu wa yansha'u nashi'u al-ikhtiyali minna ala ma kana awwalahu abuhu ya aja ka'ida wai mashaqqa wusu yawman bi ikhtiyali wa tarana dawisu ya fito yana tafiyar da ya saba yi irin ta takaba fa qallada shaqla mishyatihi banuhu sai ayansa an kanana da ba su da gashi sai su bi kwaikwaye tafiyar da yake su ma suna tafiyar takaba ba gashi a jikin su amma kuma suna kura fatas fa qala ala ma takhtaluna sai wai ku sai ce musa me yasa kuke tafiyar takaba qalu bada'ta bihi wa nahnu muqallidun sai suka ce ai kai ka fara yi baba mu kwaikwaye ka miki saboda fa khalif sayraka al-mukhtal wa'd ka saba tafiyar da kake ta takaban nan ka zama ka daidaita fa inna in 'adalta mu'adiluhu in ka daidaita mu ma za mu daidaita sai suka bada ka'ida suka ce wayan shi'u nashi'u fitiya da binna kananan mu da suke tasowa a cikin mu suna tasowa ne ala ma kana awwaluhu abuhu akan abinda baban su ya dora su akai ya saba musu da shi idan ka saba kullun shi kai karatun alqur'ani ana fatan ƴaƴanka da izinin Allah za su taso qur'ani za su karanta idan ka taso kullun ka tada area radio ne ka saurari labaran duniya to abinda ƴaƴanka su ma za su rika yi ce in sigari kake sha ƴaƴanka ma su ma za su dauko sigari su rika sha wannan ita ce ka'ida ƴan uwa sannan kadan ne wannan kaida take fita daga asalin ta a samu sun saba a samu su sabanin abin da iyayen su suke yi daban su kuma abin da suke yi daban so da kai ɗan uwa mu yi kokari mu zama iyaye nagari wanda za mu zama idan mun yi wa'azi wa'azin mu sai tasiri umman fada za a saurara Allah bada kuke soki ya taimake mu wannan ita ce sifa ta biyu sifar mai wa'azi mai tarbiyya sifa ta uku alhi haƙuri ba a wa'azi babu haƙuri wannan ita ce hikima babba da ta sa Allah madaukakin sarki ya kawo mana hikayoyin manzanninsa da annabawansa waɗanda suka sha wahala duba annabi Nuhu alaihi salam Nuhu alaihi salam sai da shekara 2000 yana wa'azi فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون شكرا جبوبا 50 النبي نوح عليه السلام هنا وعز أما قرش الله منك تنسكي سيشبه فما آمن معه إلا قليل بأسامو أن بسكي إيماني لأن النبي نوح عليه السلام با إلا قليل سينكا ينكا شكرا جبوبا 50 جبوبا 50 هنا وعز kaga wannan banda haƙuri da juriya ba abin da ya kawo wannan kuma ƙarshe ba a samu mutanen da ake tsammanin a samu ba so da ka dole mai wa'azi ya zama yana da haƙuri me ake ce ma haƙuri dabtun nafsi wa tab'i inda hayjanil ghadab dole ne abin da ake nufi da haƙuri shine ka danna ranka a lokacin da dabi'ar fushi ta taso maka ai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa ash-shadidu bis-su'ati innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu illa al-ghadab ba ne karfi bane mutumin da ke kai a ce ya dauka yayi kisa ba shi bane mai karfi a mahangan musulunci mai mahangan musulunci ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab mutumin da ya zama zai iya mallakar kansa a lokacin da ya gushi shine ake ce mishi mai karfi so da haka haƙuri wajibi ne idan mutum ya zama ba yi da haƙuri to ba zai iya yin wani abu ba in mutum ya bi gushi suna fata suna cewa salasatun la aqla lahu mutum uku ba su da hankali daga cikin su akwai al-ghadban mutumin da ya shiga gushi al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi yace ra'aytu rajulayn ghadiba yace na ga mutane guda biyu sun yi hushi fa qatala ahaduhuma ummuhu dai da ya fusata sai da ya kashe hushi sakamakon fusata da yayi wal akhar kafara wa tajja dai kuma da ya fusata sai da ya kafarta wanne ne zunubi mai sauki a cikin mutum ya kashe hushi da ta haife shi da kuma mutumin da ya kafarta wanne ne mai sauki a ciki sakamakon gushi shi yasa Allah madaukakin sarki da manzonsa sallallahu alaihi wasallam suka ba mu wasiya cewa kada ai gushi abinda ake nufi ka ai gushi ba ana nufin kwata kwata ba za ka yi gushi ba ne a'a ana nufin kada ka rika bin dokin gushi kar ka hau dokin gushi wani yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ausi manzo sai yace masa la taghdab faraddada miraran qala la taghdab wani na gefe shi ya ce fara'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam jama'a lahu alkhayra kulluhu ya ce kai sai daga baya na gane ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la taghdab kai fushi ashe ya tattara masa alheri ne ga baki daya duhun fushi yana haifar da bala'i shi yasa annabi Musa alaihi salam ya wurgida littafin Allah وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه يوحي إذا ألنا التوراة وعندما قال ألاني أكذب تاجس وأخذ برأس أخيه يجره إليه يكام كنت وانسى دجيما سينا جرج داوة إلا شو ألا تتبعني أفعصيت أمري شميحنا في قديري ميحنا في قديوني قاسب على أمر أمرنينا كينا أمامي فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ألوقة تندهشين يسسوا تامة يدفي أخذ الألواح شيخ أمد موسى الإسلام يأخذ يارنقما ألن التوار إذا هو إنا لله سنوانش وذاك هشي التربية باء بقاته كل متن يحوضوت هشي يرك أبن دوت هشي idan mutum yi hushin to ya sauka shi yasa koda hukunci zai yi aka ce kadda yi hukuncin nan a lokacin da yake cikin hushi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Bakr Nufay ibn al-Harith muttafaqun alayhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaqdi al-qadi la yaqdi wa huwa ghadba kada ne alƙali ne hukunci hukunci alhali yana cikin hushi saboda komai zai iya biyowa baya saboda ka dole ne ya kasance mai wa'azi ya zama ya sufatu da sifa ta haƙuri fayambaghi lil murabbi alwa'iz an yakuna haliman ya kamata ko ya wajaba ga mai wa'azi mai tarbiya ya zama mai haƙuri fala yaghlibuhu ghadabuhu idha ughdiba kada ya zama kushinsa ya rinjaye shi a lokacin da aka husata shi بل يستطيع بحلمه أن يملك نفسه كما قال شاعر حقوقك زي إيا جاو كذبك إيا ملك وحشنك حقوقك شيك إيا ملك وحشنك إن كذبك سبقنت لصفات الحلم حقوقي ونن حقوق شيني زي زومك لنزاني kiyar ajawo dotin bushinka a lokacin da dotin bushinka ya hauye zullu to sai wannan linzamin sai ya jawo shi sai ya tsaye da shi ai tace kaida tace kaida wali farsul lil hilm bil hilm muljam wali farsul lil jahl bil jahl busratu wa man rama taqwimi fa inni muqawwam wa man rama ta'wiji fa inni mu'awwaj wa ma kuntu aghda al jahl khidnan wa sahiba walakinni aghda bihi hina uwaj haka ake bukatar mutum ya zama ya seta hakuri to shi yasa mai hikima yake cewa man yadda al hilma aghdabahu ughdibuhu aghdibuhu li ta'rifahu la yu'rafu al hilmu illa ta'ata al ghadabi man yadda al hilma أغضبه لتعرفه يشي دم تمن ديشي بقشي بها قريني وكفسا تاش لتعرفه دومن كجانش لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب أي باء آغان هقري سيلوك تند أفيبش وكفانا دموك ناشوا كي حليمي كي ميها قريني وزا آغان هقري لنناك بصيرانا دا أفيبسا تاكا ranar da aka fusata ka to daga nan ne ake gane cewa kana da hakuri ko baka da hakuri amma dan kawai ba a taɓa fusata ka ba kana rayuwarka haka nan ba wanda zai gane cewa kai ne hakuri amma idan aka fusata ka to shi kenan daga nan ne za a gane hakurinka ai shi yasa suke cewa manistu ghadiba fa lam yaghdab fa huwa himam amma wa manistu ghadiba wa manistu hlima fa lam yahlam to fa huwa qalb mutumin da ya kasance an fusata shi amma bai fusatu ba to wannan jaki a bayyana fushi ba ne fi bane ka zama ka nuna bacin ranka to amma abinda ba a yadda ba shine idan tuhlim fala budda an tahla idan aka baka hakuri to dole ka hakura to anan ne ake gane an tahlimu amma idan ka ci gaba da fushi ka ci gaba da maganganu shike ai shi yasa manzo su ne ce cikin alamomin munafiki akwai wa idza khasa mafaja idan aka yi rigima da shi an bashi hakuri to sai ya zage sai ya cin mutunci sai ya ashariya sai ya fadi maganganun gidan maguzawa ba wanda yake ya hana shi amma idan mutum halim ne yustaghab la a fusata shi in aka fusata shi to da an bashi hakuri to shike nan daga nan sai ya hakura me yace kaida saboda haka sifa ta uku kenan la budda an yakuna al murabbi wa'iz haliman me tarbiya me wa'azi wajibi ne zama ya sifantu da sifa ta haƙuri wannan kuma sifa ta haƙuri ɗan uwa koyanta ake annabi sama hadisi sahihi yace innamal ilmu bit ta'allum wa innamal hilmu bit tahallum ilimi koyansa ake sannan haƙuri ma koyansa ake so daka ashe akwai makarantar da mutum zai shiga ta ya zama masu haƙuri makarantar koyon haƙuri mutum ya saba ma kansa sifa ta hudu al'ilm ya zama yana da ilimi ba a wa'azi da jahilci shi yasa ba zai yiwu kai wa'azi ba tare da ilimi ba wannan dalilin da yasa al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi ya rubuta littafin sa kenan kitabul wa'az wal abinnan wal qissas ko kitabul qissas wal wa'izi ya rubuta littafin masu wa'azi tun a karni na shida littafi katoto mujalladi daya yana bayani akan sufofin mai wa'azi me ya wajaba mai wa'azi ya zama ya sani me ya wa'azi mai wa'azi ya kamata ya nisanta kuma da ba al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi shi practicing preacher a aikace yake wa'azin sa littafin sa na wa'azi ga sunan da yawa yana da littafin sa Bustanul Wa'izi littafi ne na wa'azi yana da littafin sa At-Tafsira shi ma na wa'azi yana da littafin sa Al-Mudhish littafi ne na wa'azi kusan al-imam al-jawzi rahmatullahi alayhi yana da littafai masu yawa wanda suke batu akan wa'azi to sai ya ware kuma sai ya fada maka theoretical aspect na wa'azi abubuwan da ake bukata ka koye su a makaranta kafin ka zama mai wa'azi ya rubuta wannan littafin nasa kitabu al-qissas wal wa'izi wato littafin da ke bayani akan masu wa'azi da kuma masu bada kissa wanda kusan duk ma'anar su daya so daga dole mai wa'azi ya zama yana da ilimi fala tanfa'u maw'izatul jahili bima ya'idhu bihi jahili ko ya wa'azi ba wa'azin shi bai da amfani wa kad yakdhibu ala ash-shar'i wa huwa la yadri jahili zai iya zuwa ba yana wa'azi amma ƙarya yake ba shari'a ya faɗi abin da ba haka yake ba domin zai faɗi al-mawqutu wal mutaraddid wal nasihatu ma aqala as-sab' duk abin da yazo haka zai da mushe da komai haka zai kwaso ya faɗa saboda bai sani ba so daka mai wa'azi ana buƙatar ya kasance masai gwaggwajen abin da zai karantar to ya zama ya iya shi duk abin da zai yi wa'azi a kansa to ya zama yana da ilimi a kan shi kai ya faɗi abin da bai sani shi ne ma'anar balligu anni walaw ayatan in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku isar da koda aya ɗaya ce daga gare ni ana nufin wannan aya ka santa ka koye ta ka iya faɗin ta ka san tafsirin ta to sai ka zama tuballighu ha ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ka je ka isar da ita a makofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma baka sani ba to abin da yake bukata shine sai ka shi law sakata al-jahil nastaraha al-alam inji al-imam al-ghazali rahmatullahi alaihi yace da jahili zai shiru to da duniyar nan ta huta da jahili zai kama bakin shi shiru duk wanda bai san wani abu ba kai ya magana a kansa to da duniyar nan ta huta ta zauna lafiya to amma matsalar ita ce jahili sai ce shi ba zai shiru ba sai ya magana kuma duk abin da ya gani sai ya magana a kansa to shi yasa sai duniya ta zama ba zaman lafiya a cikin ta Allah shi kyauta sifa ta biyar da ake buƙatar mai wa'azi mai tarbiyya ya zama ya sifanci da ita arziki wanda mun yi bayani a kanta tana ɗaya daga cikin sifatul hikmati as-sifatul lazimatu lil hakim tana ɗaya daga cikin sifofi na tilas ga mai hikima to haka mai wa'azi dole ya kasance wa huwa linul janib bil qawli wal fi'l ya zama mutum yana da taushin hali a abin da ya shafi maganarsa da aikinsa in an matse shi za a ji daɗi kar ya zama mai wa'azi sai dai wa'azin daga nesa amma idan aka je wajensa kusa da shi to ba daɗi mu'amala ba kyau in bashi ya ci ba zai biya ba in kuɗin wani ya shiga hannun shi ba zai fito ba in haƙƙin wani ya shiga wajensa ba zai fito ba ko ga shi mai wa'azi sannan kwaɗayi can zuwa gidan wancan wannan ba daɗi a ana buƙatar ciki lafiya baka lafiya idan aka kusanci mai wa'azi a ji yadda yake da zaƙin murya to kuma haka yake da zaƙin hali kar ya zama kawai an yakuna layyinal qali amma ne شديد الحال kai ya zama mai laushin hali ne amma ko mai kaushi kai ya zama mai laushin magana amma ko mai kaushin hali duk wanda ya kusance shi ba zai ji dadi ba a sannan kuma me wal akhd bil ashal kullun kuma mai wa'azi ana bukatar ya ka daukan abu da ya sauki abin da ya fi sauki shi zai ci zai a rayuwar shi shi ne cikin fassarar da Allah madaukakin fadan Allah madaukakin sarki da yace fa bima rahmatin min Allah linta lahu malamai suka ce haythu takhtaru al ashala min al umur annabi sama daga cikin siffarsa yahtaru al ashala min al umur yana zaban abin da yake sauki ma kulli rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn ithnain illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isma manzon saman Allah ya bashi zaben abu biyu to sai ya zabi wanda yafi sauki matakar dayan ba zulubi bai matakar dayan ba zulubi bai to kun ga wannan ita ce kaida saboda haka ana bukatar mai wa'azi ya zama layyinul janib ya zama mai saukin hali ta yadda dabi'unsa za su gayyatar mutane su kajawo mutane suna shiga cikin addinin Allah idan uba ne ya zama dabi'unsa suna jawo ƴaƴan shi kusa da shi ya zama ba ta jin damuwar su kusance shi ba ta jin damuwar su faɗa mushi wasu matsalolin su ba ta jin damuwar su yi masa tambaya akan abin da ya zama ya shige musu cikin duhu wannan babban abu ne sosai da ake bukatar a siffantu da shi sifa ta shida ita ce ar-rahma tausayi tausayi to amma tausayin nan da yawan mutane ba su fahimce shi ba cikin malaman da suka tautata ta'arifin me ar-rahma akwai al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa al-baqa igasatul lahsan yana cewa abinda ake ce ma ar-rahma sifatun taqtadi isal al-manafi' wal-masalih wa in karihatha ila al-mawdu' wa in karihatha nafsuhu wa shaqqat 'alayha abinda ake ce ma rahama shine isalu al-manafi' wal-masalih kullun ka zama tunanin ka ya zakai ka haifar da abin da ya kasance mai amfani kuma abin da zai kasance mai dadi kuma gyara ne ga wanda kake ma wa'azi ko da ran shi baya so ko da wannan abin zai masa wahala so daga misalin wannan shine rahaman likita ga mara lafiya a kawo mara lafiya gashi nan da ciwo gwalando rahama da tausayin likita ba su bane shikenan kawai sai ya ce ya kale shi da ciwon nan kawai shikenan sai ya riga zuwa kullun kawai yana ce mishi sannu sannu sannan Allah ya sauke a wannan ba rahama bace wannan zalunci rahama ita ce ya samu wannan gwalandan ya ce a kawo mishi ruwa wannan ruwan na asibiti hydrogen da ake wanke ciwo da shi ne zafin nan ya zuba shi ya wanke shi kan shi ko mara lafiyan yana iyo wannan shi ne rahama domin nan gaba idan ba a yi wasa ba yanke kafa za a yi kaga ina rahama take kaga babu manafi'u babu masalih so daka rahama ba ita ba ce ka rika zuwa kana sannu 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 kawai shi kenan a'a ka yi ma mutum abin da zai haifar masa da daɗi nan gaba ko da a lokacin da kake masa wannan abin bai fahimta ba wannan shugabanni ana bukatar zan suna da irin wannan kuma so tari talaka ba mu cika fahimtar wannan ba likitoci ana bukatar zan suna da irin wannan malamai masu azi ana bukatar zan suna da irin wannan iyaye ana bukatar zan suna da wannan sifa ta rahama tunanin me zai zama sakamako ga wannan da aka dora musu kula da shi me ya za su mishi nan gaba ya ji dadi ko da yanzu baya jin dadi shine abinda ake bada labari wai abinda gwari yazo bayan gari ya ga yara suna hawa bishiya suna tumowa sai ya shiga cikin gari da gudu ya ce ma iyaye ga ɗayanku can a bayan gari ku je ku sa su kuka tun kafin lokacin da za su samu kuka wannan ita ce ka'ida haka likita yazo a ga cewa ciwo na ta sama a kafa sai yace bari ya tausaya ma mara lafiyan nan hajjikin shi gabaki daya rike ya mutu wannan ba tausayi bane tausayi shine sai yace za a yanke kafan nan kuma a yanke ta wannan shine tausayi shi yake ci mushi tausayi to wannan tarihin nan Imam Al-Qayyim yana da matukar tasiri ayyama mutum abinda za a sadar masa da jin dadi da gyaruwar rayuwarsa koda a lokacin da ake masa baya so kuma koda a lokacin yana jin akwai wahala a ciki kuma koda a lokacin baya jin dadin wannan abu shi yasa in zakai wa'azi to wannan danaka da kake masa wa'azi koda ran shi baya son wa'azin to ka masa iyaka abinda ake bukata ai lokacin da za likita zai yanke kafar nan to cikin cikakkausayin sa shine ba kawai shike nan sai zo ko ya yanke kafa haka nan ba a sai ya bada magani an sha hankalin wanda za a yanke mu kafan nan wal iyazu billahi ya kawo daga nan sai a zo a yanke masa ba tare da ya sani ba sannan yana farfadowa a cigaba da masa allura kashe zafi ba zai ga ba zai ji wata damuwa ba kun wannan duk shine tausayi amma ba tausayi bane shikenan sai a tsaya ana lallata shi kawai ana dan yi abin da shikenan kuma a kyale shi da wannan ciwo wannan abin duha ne mutuka so da haka dole ne mai wa'azi ya sifanci da sifar rahama kayi ma mutane abin da zai zo musu alkhairi nan gaba abin da zai jawo musu dadi a rayuwarsu ƴaƴanka lokacin da kake musu wa'azi to ka rika musu abin da kana tsammanin ko baka zai zama ka shirya musu wata rayuwa ce da za su yi ba za su sha wahala a duniya ba sannan kuma ba za su sha wahala a lahira ba wannan abin kula ne matuka sifa ta bakwai as-sabr juriya juriya wa huwa as-sabatu 'ala al-maqsid dole ne a matsayin mutum nan mai tarbiya mai wa'azi ya zama mai tabbata 'ala al-maqsid akan manufarsa kakka take ka kauce mu manufa ba a kauce mu manufa duk mai wa'azi na Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam to ba ya kauce mu manufarsa manufarsa kuma ita ce mutane su shiryu manufarsa ita ce mutane su samu rayuwa mai kyau a duniya kuma su samu rayuwa mai kyau a lahira wannan ita ce babban manufar mai wa'azi to kai ya kauce mu manufa ya tsaya ko a kada ko a raya akan wannan manufar tasa iyaka wasa'i na canzawa malaman mu suna da ka'ida suna cewa al-maqasid thabita amma wal-wasa'il mutaghayyira su manufofi kullum ba su canzawa amma hanyoyin cimma manufofi suna canzawa idan aka ce za a je mutum ya tashi daga zari ya ce yana son ya tafiya ba dole sai ya bi ta mota ba akwai jirgin kasa wasila ce akwai jirgin sama wasila ce amma manufarsa ita ce ya ganshi a Lagos saboda ka ka'ida ce wannan ta addini kuma ka'ida ce ta tarbiyya kuma ka'ida ce ta gudanar da rayuwa al-maqasid thabita amma wal-wasa'il mutaghayyira manufofi ba ta canzawa din ne manufa manufar shi ba ta canzawa amma wasa'il hanyoyin da ake kaiwa zuwa ga cimma manufa to su suka canza yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da kafirai misali amma kafirin nan kowanne akwai irin wasilar da ya mu'amala da su wasu ya yake su ya kashe su wasila ce wasu manzon Allah sama ya jawo su a jiki ya mai da su mu'allafatu al-mu'allafatu qulubuhum ya zama wannan da aka rena zuciyarsu aka yi musu kyauta ta fita hankali wannan kyauta ta sa suka shiga musulunci ko musulunci su yi kyau wannan wasa'il so daga wasa'il suna canzawa amma manufofi ba sa canzawa hanyar cimma manufa za ta iya canzawa amma manufa tana nan ba ta canzawa to wannan shi ne ake ce mishi as-sabr as-sabatu 'ala al-maqsid ya zama kana nan akan manufarka manufarka da kake da ita baka canza ba wa habsu an-nafsi 'ala al-bukrah sannan kuma ko 'ala al-makrah sannan ko mutum ya dogon da kansa ya tabbatar da ransa akan abin da baya so akwai ababen da za su iya gujewa wa mutum baya son su amma kuma dole ba zai yi ya kai zuwa ga wannan manufar tasa ba sai ya aikata waɗannan abubuwa ko kuma sai ya tabbata akan waɗannan abubuwan da baya so to ya tabbata akan su a kada a raya yana sannan wa qaidul lisani 'ala at-tashwish sannan ko mutum ya kama harshen sa akan abin da ba zai yi amfani ba idan ya faɗi idan musiba ta zo ya zama ya kama bakin shi baya surutai da yawa duk wanda yana cin mafhumin sabar juriya ka tabbata akan manufa ka tabbatar da ranka ka tsara ranka kai ya zama ranka ya kauce dan wai wani abin da baka so ya zo sannan kuma ya zama harshen ka ka masa sunci me ya kamata ka faɗi me ya kamata ka shi in zaka faɗa bisi amfani to ka faɗi din nan kaka ƙara da uku a inda ake buƙatar shiru kai shi to ana buƙatar mai wa'azi ya zama ya sufanci da waɗannan sufofin in ya sufanci da waɗannan sufofin to sai ya zama ya ci nasara sufofi guda bakwai muka lissafa sifa ta farko ita ce sifa ta al-hikma wadda mun yi batu a kanta da sau a baya sannan sifa ta biyu al-qunutus saliha mai wa'azi ya kasance mai kyakkyawa abin koyi kyakkyawa sannan sifa ta uku ita ce ya kasance al-hayy yana da sifa ta haƙuri sannan sifa ta hudu ya kasance yana da al-ilm mai wa'azi ya zama yana da ilimi sannan sifa ta biyar ya zama yana da al-rifq tausasawa sannan sifa ta shida ar-rahma tausayi sannan sifa ta bakwai as-sabr juriya idan aka samu waɗannan sifofin guda bakwai to su kuma za su haifar masa da wasu kowace sifa daga cikin waɗannan sifofin guda bakwai to za ta haifar masa da kuma wasu sifofi za ta haifar masa da nutsuwa za ta haifar masa da bin abu sannu-sannu za ta haifar masa da ɗaukar mataki akan abin da ya kamata a ɗauki mataki a kansa kuma a cikin nutsuwa za ta haifar masa da adalci za ta haifar masa da faɗin gaskiya za ta haifar masa da riƙon amana duka waɗannan sifofin idan ya zama mai tarbiyya ya sufanci da su to tabbas su kuma za su haifar masa da waɗannan sifofin da suke ƙanana saboda haka waɗannan su ne sifofi a matsayin jigo su kuma waɗannan sifofi akwai ƙananansu saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sai muka ce fa hadihi sifatul lazimatu li kulli murabbi waɗannan su ne sifofi waɗanda suka zama na tilas ga kowane mai tarbiyya yantahid man haja tarbiyati bil mau'izati al hasana matukar zai ba hanyar wa'azi hanyar yin tarbiyya da wa'azi fa hiya allati taj'aluhu najihan sune waɗanda za su sa shi ya zama mai cin nasara fi amaliyatihi tarbawiyya a cikin aikin sa na tarbiyya wa baligan ila maqsadihi alladhi huwa salahu rabbahu sannan kuma ya kai zuwa ga inda yake so ya kai manufar sa ta kai wanda ita ce so yake ya ga wanda yake matarbiya ya zama mutumin kirki nagartacce bawan Allah salihi ga ubangijinsa sannan kuma mutumin kirki a wajen mutane wanda ya zama mai amfanar kansa sannan kuma mai amfanar waninsa haka ake buƙatar dan adam ya zama mai amfanar kansa kuma sannan ya zama mai amfanar waninsa Allah maɗaukakin sarki ya sa mu zama haka wannan sufofi kuma Allah ya ba mu ikon sufantuwa da su Allah ya tsare mu Allah ya tsare mana ƙasar mu Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar mu Allah ya kawo mana da fitilu wannan annoba Allah maɗaukakin sarki Allah ya ɗauke mana ita Allah ya ɗauke mu dukkan ƙasashen musulmai Allah maɗaukakin sarki ya haifa mana da alkhairi a cikin ƙasashen mu Allah ya ba mu damuna mai amfani Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana da yunwa da talauci da tashin hankali Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana da kan abin da ba ma so Allah madaukakin sarki ya ba mu alkhairan duniya kuma ya ba mu alkhairan lahira wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh